domin fare wa da harjifi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake kawo lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba shawarar dattawa kan yadda za a sassauta kuncin tattalin arziki a yankin na Arewa, sai kuma yadda aka buɗe burtali a tsakiyar Arewa maso gabar don ba wa makiyaya da manoma haƙƙinsu. Haƙiƙa, duk wanda ya yawo a yankin Arewa ‘yan kwanakin nan zai ga yadda akasarin talakawa suke gwagwarmayar neman abinci sau uku a wuni, inda wasu kan koka cewa akan samu kwanaki ba a ɗora tukunya ba. Ba mamaki in aka samu girbin hatsi a ƙarshen damunar nan, za a fara ganin sauƙin ƙalubalen. Ɗaya daga dattawan Arewa, Alhaji Shehu Ashaka, ya ce rashin ƙarfafa tattalin arziki a ƙananan hukumomi ta hanyar tura kuɗi kai tsaye ya ƙara ta'azzara ƙalubalen a Arewa.
To, abubuwan nan da suke faruwa Nasiru abubuwa ne wanda gwamnati bata shirya gyara su ba, saboda ai ta san daga inda raunin yake, amma duk maganganun da ake har yanzu ba a ɗauko wata hanya wadda za a gyara wannan ɓarnar da ake ciki ba. Abin da zai iya gyara maka wannan ɓarnar fa shine maganan nan da ake yi, babu wani a duniya wanda zai iya cewa zai baka kuɗi kyauta ko ya baka abinci kyauta ya wadatar da kai, ba wanda zai iya. Amma a baka hanya wadda zaka nemi abincinka da kanka. Karamin abu a wanda zai iya gyara wannan matsalan ita ce gwamnonin ƙasan nan sun fi ƙarfin gwamnatin tarayya din, saboda idan baka dawo da local government kuɗinta ba, a ɗauki wata shida nan kawai ka ba wa kowace local government ka ba ta kuɗinta ta gyara makarantu, ta gyara kwalbati, ta gyara asibitoci, ta yi wannan da kuɗaɗenta. In ta tafi gyara, in an kai kuɗin na local government, chairman ɗin local government dai ɗan local government ɗin zai ɗauka ya ba aiki. Ko bai ba ɗan local government ɗin ba, in ɗan wani wuri ya ba ma zai zo ya yi aikin, dole mutumin local government ɗin shi ne zai leburanci, shi ne zai gini, a nan za a sai simintin da za a yi aiki, a nan za a sai katako, a nan za a sai kusa, a nan za a sai fenti. Duk wani abin da za a ɗan juya mutumin ƙauye ɗin ya samu wani abu, a nan leburan da zai yi aikin za a ɗauki shi. Idan kai wannan, dole mutane sai sun samu abin yi wanda lalle ne wannan abin zai taimaka. Duk wata local government da ka sani, ka yi mata wannan abin na wata shida, ka ga menene abin da zai faru, wani canji za a gani.
Wato dai Alhaji Shehu, wannan rashin ba da kuɗi kai tsaye ga ƙananan hukumomin nan shi ma ya taimaka wajen ƙara talauci ne a ƙasa?
Shi ne ma duk ya haifar da bala'in da ake ciki. Duk bala'in da ake ciki ɗin nan babu abin da ya kawo shi sai rashin abin yi. Rashin abin yi kuma ba kowa ba ne zai zo birni ya samu abin yin dama. Kana ƙauyenku, idan local government ɗinku tana da kuɗinta a hannunta, za ta ba wani ginin makaranta ko renovate, ko gyaran makarantan, ko gyaran asibiti, ko sayan kayan abubuwa, ɗan local government ɗin dai za ka ba. Amma duk an san wannan abun fa, amma kawai ka bari sai gwamna ya zo ya ɗauke kuɗin local government ɗin ya shigo birni wa ina yin gada. Kai ina ruwanka da wata gada? Wannan gadar fa babu mai amfana daga shi ne sai ‘yan China ɗin da ya ɗauko ko kuma ‘yan Indian da ya ɗauko.
Wato dai Alhaji, akwai wasu ayyuka da ake yi a jihohi da ba su da wani tasiri ga akasarin al’ummar jihohin kenan?
Kuɗi ne fa yanzu kana da kuɗinka ne Nasiru, kai kuɗin naka ne fa, amma ba za a tambaye maka me za a sai maka ba, sai dai kawai a zo a ce an sai maka da kuɗinka. Kuma ba a tambaye ka wannan abin kake so ko ko ba shi kake so ba. Kai kana da abin da za ka yi da kuɗin naka, ƙauyen naku ga abu. Sai ka je makaranta 100 a nan yanzu, wallahi za ka samu yaran duk gaba ɗaya a zaune suke a ƙasa. Amma in kuɗin na hannun ciyaman na local government, ko sata zai maka a cikin kashi 10 bai wuce ya saci kashi 3 ba, kashi 7 ɗin kuwa in an sata a ƙasa sai ka ga abin da ta fito. Idan ka ba mutane waɗannan abubuwan, ka mai da su ƙasa ɗin, duka sufar shugabannin tun daga saman har ƙasa kowa ya san wannan damuwar. Amma sai a ta magana wai za a sai abinci, za a raba wa mutane kuɗi, nawa za ka ba su? Ka bar mutum ya je ya leburancin da zai samu naira 1,500 a rana ko 2,000 a rana, gobe ma in ya fito ya san ya tafi inda zai tafi ya je ya leburancin.
Wato wannan naira 1,500,000,000 da aka tura wa jihohi ana murna za a samu sauki, saukin zai wuya ya samu kina wannan mahangar?
Kai ma ba ji kai ba, sau nawa ake yin biliyan, nawa ake rarrabawa kafin a raba biliyan 5 ɗin, biliyan nawa aka raba?
Na ga kukan jihohin Arewa ya yi yawa, mutane na tafiya aka ce a kan titi, ma wasu na tsallake titi, ba su san ma suna tsallakewa saboda kuncin da ake ciki a yankin. Kuma yankin nan shi yafi kowane yanki albarkar noma. Me ba mu ne lalata abubuwan haka?
Ya za kai ka noma tun da baka da kwanciyar hankali? Yanzu kana Sokoto ko kana Zamfara ko kana Niger ko kana Katsina ko kana Kaduna, maganar ka ce za ka shiga daji ma ka je kai noma akwai ta ne?
Dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka. Kuma shirin Arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Jihar Gombe ke tsakiyar jihohin Arewa maso gabar shida da hakan yasa kusan zai wuya makiya daga kasashen makwabta su shigo yankin ba tare da ratsawa jihar ko gefen jihar ba. Gwamnatin jihar ta kafa kwamiti don duba farfaɗo da burtali da zummar raba gardama tsakanin manoma da makiyaya. Khalid Ahmad na faɗa na matsayin mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar da ya duba yanda wannan matakin ka iya tasiri.
Aka fitar wa makiyaya hanyoyi yanda za su je su yi kiwo da yanda dabbobin su zaune sharuwa da sauransu ba tare da sai an ratsa gonan wani ba ko an je an yi wani abu na fitina ko na tashin hankali. A shekarun baya wannan abun rashinsa yakan kawo har ma kisa da sauransu ko kuma asara. Bayan Allah sun gama nomansu sun komai abinci ya fara fitowa sai a zo a samu matsala na makiyaya. A zo a cinye wa mutum gonansa wani lokaci har ma a kai ga kisa bayan an ma cinye din. Tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ba mu samu rahoto ko guda ɗaya inda aka kashe wani ko aka ciwa wani abincin gonansa ko kuma aka samu wani abu na rashin tsaro.
Yauwa faɗa mana kalin na faɗa ya yi aka yi wani irin burtali aka shata yadda aka samu saukin wannan matsalar.
To alhamdulillahi yadda aka shata burtalin. Mai girma gwamna ya sa kwamiti ne na musamman ga mutanen da suke zama a waɗannan areas ɗin. Ya ɗauko asalin makiyayan, ya ɗauko asalin manoma, kwamiti su je su duba ta ina za a maganin wannan matsaloli da suke faruwa. Suka je suka duba an haɗa har da jawrabe a ciki, har da ma irin mutanen gari haka masu kiwo bibbiyu uku ɗin nan waɗanda suke zama a wuraren. Su mai girma gwamna ya sa aka lalumo masa, su da yake su suke zama a wurin kuma su ne manoman kuma su ne makiyayan, sun san irin matsalar da take faruwa, sun san irin abin da ya haddasa wannan fitina da wannan masifa da wannan kuma cin haƙƙin al'umma.
Wato jihar Gombe tana ma iyaka da jihohin duka Arewa maso gabas ɗin nan guda shida. Kuma na san makiya yana tasowa daga har ƙasashen waje ma suna shigowa su wuce suna da burtalin su. Ta ina aka shata wannan burtalin?
To alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa waɗanda makiyaya suke shigowa irin su Kamaru, irin su Nijar da sauran wurare haka. Idan suka fito ina suke yi ake samun irin waɗannan matsaloli na ɓarna. Mutanen waɗannan areas ɗin sai suka zo suka ce lalle suna fitowa daga wuri kaza. Idan suka fito daga wuri kaza ɗin na ko ga wurin da suke bi a je a samu matsala ta cin amfanin gona har ma ya kai ga kisa da sauransu. Gwamna ya ɗauko asalin taswiran wuraren daga ta inda kuma suke fitowa har ma a kai ga sun cutar da wani ko kuma sun samu wani matsala. To daga wannan wurare da suke shigowa ta kowane yanki da gabar da yamma da kudu da arewa a jihar Gombe sun ya fitar da wannan tsari yanda babu yanda za a yi ratso inda suke bi din nan. An fitar musu da haƙƙinsu, an fitar musu da hanyoyin da za su je su yi kiwo ba tare da sun tsangwami kowa ba, ba tare da kowa ya tsangwame su ba.
Wato ma'ana kamar an dawo musu da hanyar da za su na wucewa kenan ba sai sun taɓa gonaki ba.
Eh lalle tabbas da aka nuna wurare da ake fitowa da su sai aka yi katanga ta inda za su shiga kaya su taɓa kayan wani ko kuma a kai ga su fito ta wani wurin da za su kai ga ma har ma a ce sun sace wa wasu abincinsu ko shanayensu. Sai aka fitar musu da tsari hanya ta su ta musamman.
Wato dai ma'ana yanzu makiyaya da suke tafiya suna da hanyar su da suke wucewa idan sun shiga gona zalunci ne karambani suka yi. Haka manoma ma akwai inda ba za su yi noma ba sun san cewa wannan hanya ce da makiyaya ke bi.
Eh lalle haka aka yi abin kuma haka aka tsara shi babu yanda za a yi a zuwa ya kasance har sun bi ma inda ake noma. Haka zalika idan ka tashi dawowa zaka bi ta inda ka bi ne ka shigo. An tabbatar da an zabi wuri wanda akwai abin da dabbobin za su ci su sha.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobin Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.